This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan kun wani lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Juma'a, 7 ga watan Maris na shekarar 2025. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
To Maryam, ministan harkokin wajen China Wang Yi ya sake caccakar Amurka saboda lafta harajin da ta yi kan kayayyakin China, sannan sha alwashin ramuwar gayya matuƙa. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya tattauna da Iran kan yarjejeniyar nukiliya, kuma ya tura wata wasiƙa ma shugabannin ƙasar jiya Alhamis. Sannan wata kotun Koriya ta Kudu ta ba da umarnin sakin tsigaggen shugaba Yoon Suk-yeol daga kurkuku.
To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji martanin masana bayan da kamfanin samar da hasken wutar lantarkin Najeriya na TCN ya ce kamfanin ya samar da hasken wutar lantarki wadda ta kai sama da megawatt 5,800. To ko me sauran 'yan Najeriya ke cewa game da wannan batu?
Sunana Abubakar Muhammad. Alhamdulillah, wuta ta inganta a Najeriya, ana samun wuta sosai ba laifi. Amma gaskiya abin da muke neman alfahma a wajen gwamnati, wuta ana samu amma ta yi tsada.
Muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa wata tawagar ƙasashen yankin Sahel ta fara ziyarar aiki a Najeriya, inda za ta tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi matsalar tsaro da dukan ƙasashen ke fama da ita. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokaci, yau ma za mu gabatar muku da shirin da ɗan gari, wanda zai kawo muku tarihin garin Daure da ke jihar Maraɗa a jamhuriyar Nijar. Amma yanzu dai sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Ministan harkokin wajen China Wang Yi yau Juma'a ya sake caccakar Amurka saboda lafta harajin da ta yi kan kayayyakin China, sannan sha alwashin ramuwar gayya matuƙa muddin Amurka ta ci gaba da takura China. Da yake magana da 'yan jaridun cikin gida da na waje na a China din a yayin taron shekara-shekara na babbar majalisar China a yau din nan Juma'a, Wang ya jefa ayar tambaya kan tasirin harajin da Amurka ke sa ma China, sannan ya kira ga Amurkar da ta kauce ma fituna da fituna fito. Ya kamata Amurka ta yi tunani shin me ta samu daga dukkanin gardandamin kasuwanci da gardandamin haraji da ta janyo cikin 'yan shekarun nan. A cewar Wang, ya ƙara da cewa ya kamata dangantakar tattalin arziki da ta cinikayya tsakanin ƙasashen biyu ta zama ta bai ɗaya, kuma ta bani gishiri in ba ka manda. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana so ya tattauna da Iran kan yarjejeniyar nukiliya, kuma ya tura wata wasiƙa ma shugabannin ƙasar jiya Alhamis da cewa yana fatan za su yarda a tattauna. Na ce masu ina fatan za su yarda a tattauna, saboda hakan zai fi zama da alfanu ga Iran, a cewar Trump a wata hira da kafar labarai ta Fox Business wadda aka yada yau dinnan Juma'a. Trump ya ƙara da cewa ina ganin suna buƙatar wasiƙa irin wannan, wani zaɓin kuma shi ne dole fa a yi wani abu, saboda babu fa yadda za a sake samun wani makamin nukiliya. Yau Juma'a, wata kotun Koriya ta Kudu ta ba da umarnin sakin tsigaggen shugaba Yoon Suk-yeol daga kurkuku, wani mataki da zai ba da damar gurfanar da Yoon gaban kotu kan zargin bijirema doka ba tare da sai yana ɗaure ba. An kama Yoon da kuma samunsa da laifi a watan Janairu, biyo bayan dokar ta ɓaci ta soji da ya yi amfani da ita a ranar 3 ga watan Disamba, wadda ta je jefa ƙasar cikin rudamun siyasa. Majalisar Dokokin Ƙasar mai rinjayen 'yan adawa ta kaɗa ƙuri'ar shige shi, wanda hakan ya kai ga dakatar da shi daga mulki. ko aiki. An kammala sauraron shari'ar a kotun kundin tsarin mulki a watan Fabrairu, kuma ana kyautata zaton kwanan nan kotun za ta yanke hukunci kan ko za a sauke shi kwata-kwata ko kuma a maida shi kan mulkin. Kotun ta gundumar tsakiyar Seoul ta ce ta amince da bukatar Yoon ta a sake shi daga kurkuku saboda bayan da a wa'adin kama shi ya cika ne aka same shi da laifin.
To an jima kadan za ku ji karashin labaran duniya, amma yanzu za mu leka bangaren rahotanninmu. A wata sanarwa da kamfanin samar da hasken wutar lantarki na kasa na TCN ya fitar, ya ce yanzu kamfanin ya samar da hasken wutar lantarki da ta kai sama da megawatt 5,800. Sai dai masana na ganin hakan ba abin farin ciki bane idan aka yi la'akari da yawan al'ummar kasar da kuma yawan wutar lantarkin da suke bukata. Wakiliyar muryar Amurka Raƙayya Basha ta aika mana da rahoto akan batun.
Kamfanin na TCN ya ce sun samu nasarar samar da wannan adadi na hasken wutar lantarki ne a ranar 4 ga watan da muke ciki, kuma sun raba wutar lantarki ga manyan kamfanonin raba wutar lantarki a ƙasar. Kamfanin ya ƙara da cewa za su ci gaba da inganta hasken na wutar lantarki a ƙasar duk da cewa suna fuskantar kalubale da dama. Kamfanin ya ce nasarorin da suke samu na ingantuwar wutar lantarki a yanzu ya zo daidai ne da muradun gwamnatin kasar da kuma hubbasa na kamfanonin samar da hasken wutar lantarki da dai sauransu. Na tuntubi Dr. Aminu Sahabi, mai bincike akan hanyoyin samar da hasken wutar lantarki da cigaban masana'antu, game da nasarar da kamfanin samar da hasken wutar lantarki na TCN ya bayyana.
Me yasa ma za a zo ana celebrating wai an samar da megawatt 5,800 da wani abu? A masallacin harami kawai ana iya samar da megawatt 5,400. To mu kuma Najeriya sama ga miliyan 200 ana ta surutun cewa wai an samar da wutar lantarki 5,000 ko kuma ma 6,000 a tafi.
To a daktar, wasu hanyoyi kake gani ya kamata a ce wannan kamfanin ya bi domin ƙara inganta wato samar da hasken wutar lantarki a ƙasar? Sannan kuma wani guduma ake so 'yan ƙasar su bayar domin cimma wannan buri?
Akwai sanannun hanyoyin da manya-manyan kamfanonin duniya waɗanda suka samu ci gaba suke bi domin cimma muradin su. Daga ciki akwai inganta hanyoyin bincike da samar da sababbin gurabe na yin bincike. Na biyu kuma shine zartar da abin da aka yi matsaya a kan shi na wannan shine tsari, wato implementation na policy. Na uku kuma shine a hukunta waɗanda suka saba ma bin tsari. Mu 'yan Najeriya ya kamata mu tarbiyyantu da ingantattun hanyoyin amfani da wuta da kuma biyan bills, energy bills bisa ga tsari, domin wannan shine zai karfafa ma kamfanonuka da kuma masu sa hannun jari su zo su sa a samu ci gaban wutar lantarki baki daya.
'Yan kasar dai na bayyana ganin ingantuwar hasken wutar lantarki a kasar, sai dai sun koka da tsadar farashin sa.
Sunana Abubakar Muhammad, aikin laundry nake, wanke guga. Alhamdulillah wuta ta inganta a Najeriya, ana samun wuta sosai ba laifi. Amma gaskiya abin da muke neman alfama a wajen gwamnati, wutan ana samu amma ta yi tsada. Muna neman a yi mana discount ko kaɗan ne.
Sunana Abdullahi Sa'idu, ina sai da kayan sanyi. Eto gaskiya wuta yanzu alhamdulillah, gaskiya akalla wuta muna samu kusan 24 hours ba basu dauke wuta ba. Sai dai matsalar da muke faruwa da ita gaskiya yanayin tsadar wuta.
A shekarar da ta gabata dai kasar ta fuskanci daukewar wutar lantarki har su 11. Ruƙayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
Madalla a gaida Ruƙayya Basha. Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
To Maryam, jiya Alhamis shugaba Donald Trump ya jaddada kashedinsa na cewa dole fa Hamas ta saki sauran Isra'ilawan da take garkuwa da su ba tare da bata lokaci ba. Kungiyar ta Hamas, wadda Amurka ta ayyana a matsayin kungiyar ta'addanci, ta ce za ta yi hakan ne kawai idan an cimma yarjejeniya mai dorewa. Sannan ta zargi Amurka da Isra'ila da kokarin nokewa daga tattaunawar. Shugaba Donald Trump ya baiwa Hamas wa'adi da sharaɗin sakin dukkan sauran Isra'ilawan da ke hannunta. Idan ko ba haka ba a tabakinsa za a gamu da sababi. Jiya Alhamis da aka tambayi shugaba Trump abinda yake nufi da hakan sai ya ce. Trump ya ce za ku sani. Jiya ma na samu damar zama da na wani lokaci da wasu daga cikin mutanen da muka kubutar kuma na yi mamakin irin abin da aka yi masu. Wata babbar manazarciya a cibiyar nazarin harkokin gabas ta tsakiya Merit Mubrook ta ce.
Most people are expecting the ceasefire will collapse because they are expecting.
Tace dama mutane da dama na kyautata zaton yarjejeniyar tsagaita wutar za ta wargaje saboda suna ganin Prime Minister Benjamin Netanyahu zai saki shiga yin ruwan bama-bamai kan Gaza kuma da zarar hakan ta faru ba za a saki sakin waɗanda aka yi garkuwa da su ba. A ƙarshe wani bam na tun yakin duniya na biyu ya haifar da rudani a zirga-zirgar jama'a a tashar jirgin ƙasa ta Gare du Nord mai cike da hada-hada a birnin Paris a cewar kamfanin jirgin ƙasa na gwamnatin Faransa TER a yau din nan juma'a bayan gano bam din. An gano wani bam a cewar kamfanin kenan an gano wani bam da bai tashi ba tun lokacin yakin duniya na biyu kusa da hanyar rogo ta bakin kamfanin na TRE a shafinsa na kafar sadarwa ta X. Wannan tangardar na shafar harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa da kuma ta cikin gida shafin Eurostar yanar sadarwa na nuna cewa akalla wasu jirage uku da aka yi wato aka shirya za su tashi daga tashar ta Gare du Nord da safiyar yau din nan juma'a an jinkirta tashin nasu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Wata tawagar kasashen yankin Sahel wato Mali, Burkina Faso da Niger ta fara ziyarar aiki a Najeriya inda za ta tattauna akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi matsalar tsaro da dukan kasashen ke fama da ita. Shugaban sojojin Najeriya General Christopher Musa ya bayyana gamsuwa da taron da kuma yadda suke kokarin kawar da ta'addanci a yankin. Wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Partager les expériences du bassin du Lac Tchad, du Sahel.
Jagoran tawagar kasashen yankin Sahel na Mali, Niger da Burkina Faso, General Aimé Sampore ke jawabi a wata ziyarar aiki da suka fara a nan Najeriya, inda ke cewar suna da muradin musayar bayanai dangane da yadda kasashen yankin Sahel da takwarorinsu na yankin tafkin Chadi ke tunkarar kalubalen tsaro irin ta'addanci, kamar yadda shugabannin kasashen yankin Sahel ke ta faɗi tashin saisaita al'amura a can. Yana mai cewar babu yadda za a yaƙi ta'addanci ba tare da an yi ganganko ba. General Sampore ya ce yadda ake amfani da sulhu a Najeriya wurin cimma matsalar tsaro abin ban sha'awa ne, kuma za su yi amfani da wannan dama domin neman ƙarin bayani ganin cewar Najeriya tana da wannan ƙwarewa na shekaru mai yawan gaske. Ganin cewar duka ƙasashen yankin Sahel ɗin da suke a wannan ziyara suna ƙarƙashin mulkin soji ne, kuma ana ganin kamar ana hararar juna tsakaninsu da Najeriya. Yanzu wannan ziyara na jami'an ƙasashen na nuna cewar an ɗinke baraka kenan. General Christopher Musa shine shugaban sojojin Najeriya.
Musamman na ji daɗin wannan taron da muka samu yau. Kaga dama mutane na ganin cewa ba mu haɗa kai, a cewa sun bar ECOWAS ba mu tare, na ce ba haka ba ne. Kaga zuwan su nan ya nuna cewa ko shugabanninsu da ke can sun san kuma sun tabbatar cewa ya kamata mu yi aiki tare. Zaman lafiya ya fi komi. A zuwan su nan ya nuna cewa muna tare kuma muna aiki tare. Mun nuna musu abubuwan da muka sa da yake taimakonmu muke samun kan mutane na miƙa wuya inda su ma sun koma su je su yi haka. ‘Yan ta'addan da muke da su ba su kula da kowa ba. Kuma inda za mu iya yaƙa mu samu samu nasara sai mun yi aiki tare. To zaman taro din shi yasa muka yi wannan zaman.
Taron dai na maida hankali ne akan hanyoyin da za a bi domin a shawo kan matsalar tsaro ta hanyar ruwan sanyi. Wannan na nufin an jingina batun amfani da karfin soji kenan.
Ba dukkan su za su tafi tare, amma soja kadai ba zai iya kawo zaman lafiya wannan ita kadai ba. Dole sai mun ci gaba da wadansu aiki. Shi yasa muka magana cewa mutane su ji dadi cewa gwamnati na musu aiki, gwamnatin su ne kuma ana yi tare da su. Abinda kuma zai sa mutane su ma su hada kai da gwamnati kenan a samu zaman lafiya.
General Christopher Musa, shugaban sojojin Najeriya. Wannan tawagar dai za ta ziyarci wasu cibiyoyi da kafofi da ke da ruwa da tsaki a harkar tsaro a ziyarar da suke yi da za su yi kwanaki a Najeriya. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Mainakaina, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su.
Jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyo muryar Amurka, barkamu da warhaka. Barkamu da ƙara sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri da ɗan gari akan ci gari. Sunana Mansur Sani, a yau ina a garin Daure da ke cikin Tsibiri, jihar Maradi, jamhuriyar Niger, domin jin tarihin wannan gari da abubuwan da ya kumsa. Ba tare da ɓata lokaci ba, ina tare da mai garin Daure wanda zai gabatar mu da kanshi da kuma sauran abubuwa masu kama da haka. Sai a gabatar da kai ga masu sauraro.
Assalamu alaikum yamma. Sunana Bala Abdu. Ni na mai garin Daure.
To Malam Bala Abdu, a takaice me tarihin wannan gari naka?
Yawa, tarihin garin Daure mu dai daga Tsibiri muka taso. Muka taho noma ya kawo mu karamcin abin ga kamar garura muka taso da Tsibiri. Kamar misali ni dai ni mu tarihin mu. Taso mu da Tsibiri. Mu mutane na kamar na masarauta. Muna daga cikin masarautar Tsibiri. Mu muna daga cikin su jiban ta uba. Jiban ta uba kun shi sa da birnin Tsibiri. Shi na ya haihi barmu. Barmu ya haihi Dudu. Dudu kun shi sa da wanga garin.
Me ne dalilin sara shi?
Abinda dalilin sara shi, saboda ka san mutum a ce yana da gari na yahi. Shi ya sa da wanga gari. Ga inda muka taso can kowa san kire dan ta Allah. Kire mai hannu mutum ya ga neta da tuya. Nan Dudu Hawu ta yi. Nan ya haihi mai gona, ya haihi Daure. Wanda aka ce ma Daure. Wannan Daure shi na da aka tambaye da ya kai lanhu in bango ya amshi lanhu. Sai shi ba shi shi kai barake haraji ya kai barakin Maradi. Sai na sare likita gwate haka. Ya ce shi kai da aka ce ma Daure. Da aka ce ma Daure ni ban san sunan surar ka ba. Ya ce a ni sunan surar ta surar garin Daure. Shi kuma Dauren nan Dudu ya haihu. Kana ji ko? Dudu shi kau Dudu sai ya haihe. Ya haihe Daure. Daure ya haihe Abdu. Babana wanda ya haihe ni. Ni kuma Bala Abdu nake. Ka ji tarihin wanga gari.
To wannan gari daga kawa shi zuwa yanzu shekaru nawa?
To sai dai mu kiba masa kamar shekara 160
yayi
ba kawa shi ba
daga wancan lokaci zuwa yanzu.
Ta so mu can wukiriya irin dan ta Allah.
Kai ne mai gari na nawa a hali
yanzu? Ni anna 8. Zan ko in kana so in zana
mana su da gudu.
Yawwa, to kaji ko kaga dai sai Bango. Sai Daure. Sai Dangaladima. Sai Alhaji Agada. Sai Jadi. Sai Abdu. Sai Wanga. Sai Bango. Wai wannan sai Shaibu. Daga Shaibu wai sai Abdu. Sai Shaibu. Sai ni Bala Abdu. Ga mun takwas
cikin ikon Allah.
Cikin ikon Allah.
Me gari na yanzu Bala Abdu? Shekara ka nawa? Mata nawa? ƴaƴa nawa? Jikoki nawa?
To yanzu na kumshi kamar shekara 67.
Kana gurgurar duniya?
Yana gurgurar duniya yanzu. Ina da mace biyu. Ina ganin da ɗa wajen 13. cikin ikon Allah.
Wani irin cigaba wannan gari naku yake da shi daga wancan lokaci zuwa yanzu?
To, ai cigaban da a gare ku baki na cigaban ba da yaka ba na illa sawa su.
Misali.
Eh, kaga haikewun mu nan ba mu da wata. Ba mu da ruwa. Ba mu da ma kwartawa ga bakin gari hakan ga mu da. Ba mu da ƴan kasuwa. Sai dai noma da kiwo. Yanzu kuma an wadata. Ga ruwa matsalar mu yanzu da ruwa babu mu da take take. Saboda nisan ruwa nan da ya hayi bisa tudu da muke. Shine ba mu da risha baki sake.
Wani irin kabilun mutane ke akwai a wannan gari?
Kabilun mutane ko suna da yawa.
Ba musu.
Lalle nan ne mun dai kumshin mu. Ga mu nan ne muna hatawa. Muna hata. Ya ko sai akwai jangwarza. Akwai bugaji. Akwai bari-bari. Akwai rumishi. Akwai abin nan. Akwai hillain. Gani akwai su dai ba mu illa sahin su wanda sun kalle kamimo dai waɗanda dai ma ya suna
na maganan makarantun boko ana sawa yara kuma sun kai wani mataki a nan garin.
Kwarai ko tunda akwai yara wanda wasu duk sun samu aiki. Sannan kaga ba mu da makaranta. Yanzu muna da makaranta ga babba wadda ma yanzu ita ce CAG. Kuma muna da faranku Arab. Kuma muna da wata makaranta ta biyu nan makarantar lakko. Ka san ko an samu cigaba
tsakanin maza da mata da yara da manya da matasa suwa suka hewa a garin ku?
To yanzu ai magana yawa ai matasa sun kai hewa tunda su a saban tashi tunda mutum sai shi haya da bakwai da takwas da goma
kuma duka suna nan
wani
ma ya ta hewa
su ka gani kenan kuma ga rasuwa.
Wani gari kuke bi garin Dauri?
Garin Dauri muna bin Cibiri. Muna bin kwamen Cibiri.
Ita kuma wajen da taso in kun kasa kashe ta
Cibiri kuke. Cibiri muka tura. Kuma ita kuma ka san gidan rumishi ta kabe ku.
Shikenan.
Yawa.
Gidan rumishi kuma marari.
Gidan rumishi kuma mu kuma Cibiri.
To yayi.
Gidan rumishi kuma.
To ga katsinawa. In muka dawo a bangaren abubuwa na ci gaba wanda ba za a mantawa da su dami da miki akwai wanda sai garin Dauri.
Akwai abubuwa. Akwai abubuwa da yawa wanda sai garin Dauri. Kaga yanzu in ne maka magana akwai wani abu wanda baka san da shi ba.
Sai kaga
yanzu nan ne in ka dauki garin Dauri mu kadi da wani babban tarihi muna ƴan sarki. Kana ji ko? Kuma muna addagari. Kuma muna an kaiwa cikin garin.
Na'am. Ba zuwa kai ba.
Amma barka hakan shine muna da babban tarihi na.
Me aka ci a garin ku kuma aka yi sarrafawa wanda an ka zo za ka bada shi a matsayin ɗan tahiya don a ce lalle wannan daga garin Dauri yake misali.
To muna an aka koma nan tudu. Gero, dawa, masara, minana, gasu da sauransu. In muka koma kuma ka san mu bi muka ci. Muna da fadama. Kuma an ka koma fadama gwaba. Gwaba, malo, mangwaro, kabushe, tumati, toshi, kai ba su da yaka. Kuma nan muna alfahari da wadama. Insha Allah.
Wani irin rigingimu ake samu na zamantakewa na rabon gado ko tsakanin mata da miji a matsayin ku na mai gari ko kuma tsakanin wani yaro da mai gida mi aka yi kawo muku ƙara?
To muna yanzu abinda an kai mana gara wannan duk babu su wannan kasa yanzu duk addini ya kawo wannan abu. Yanzu duk abinda an kai kawo mana sai harka aure.
Zamantakewa
aure mu ita ta kawai
muka ta abin da aka yi koke.
Koke ita wagga koke ta zaka ta ce gaskiya ita bata ci ba. Ko kuma ba a kyauta mata ba kuma an yi mata kishiya. To kaji koke mu da mun kai kashi.
Kuna ta kashi ba. Wanda bata ci din ba ku kuke ba ta koko mijin ake jawowa
a. Wanda bata ci ba sai a gyara a koma a yi ta bata. Shikenan magana ta kai.
Kuna hana a yi mata kishiya?
A kishiya tunda ai ma oya mu homu mu hana kuma kai ma ai ma oya ka to kai mu hana ai mana kishiya. Ba ma hana.
Menene matsalar wannan gari wanda kuke so gwamnati ko hukumar duniya ta duba ta gaggauta yi idan za a tambaye ka kai mai gari a matsayin ka na mai jagorancin wurin?
To gaskiya akwai matsala.
Me ce ci ma?
Yanzu dai da kun ka shigo nan kun ga gidan mai gari.
Gidan mai gari rusashe in gai.
Yawwa gidan mai gari kun ga gidan mai gari rusashe. To kuma in ka gangara na haikarin ce ido. ramu banda ma abin ga duk ramu sun shigo gari muna ramin da kai 25
kuma babu kwalbati
kuma ba kwalbati dan mun guda na kadi hanka tabe mana ba ba kwalbati
eh
kuma kagan mun dangane
har yanzu
lokacin su ba ba tabe mana wani kwalbati ba sai gwada ka san ku muna da matsala
ina magana bangaren addini kuna da masallacin juma'a da kuma yawan makarantu
to muna da masallacin juma'a amma makarantu abdullahi alhamdulillah amma dai muna son kari in sun samu ko ba gaskiya na addini
to yanzu a ƙarshe me sakonka ga al'ummar garin Daure me kake so su zama ko wanda suke zama a wasu ƙasashe
yawa jama'ar garin Daure abin da nake so su zama lafiya kuma Allah ya saukar da arziki da wadata kuma na tabbatar da mutanen garin Daure suna da biyayya ba su da taurin kai sai ne mun biyayya ni mai gari tun da gare ni har ba su sarkin gubir har gidan rumshi sun mun gode mu Allah sun ne mai biyayya tun da duk wanda anka kira da gudu ina sakkwa kowani na to kinan kaga dole mai mu Allah godiya amma abinda muka so Allah ya sauko mana da arziki da wadata Allah ya ba mu zama lafiya
mun gode sosai malam Bala haka ne jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan Radio Muryar Amerika shirin dadan gari akan ci gari kenan muka gabatar muku sunana Mansur Sani daga Mara Jamhuriyar Niger ke cewa ku tarbe mu a wannan mako a cikin wani sabon shirin
dadan gari shiri ne da sashen Hausa na Muryar Amerika ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
kuma dalla yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email
sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau yace kamfanin NNPCL da Dangote sun ce sun rage farashin man fetur amma kuma har yanzu mu a nan Rijau babu wani sauyi yadda ake sayarwa a da haka ake sayarwa amma da a ce kari akai da tuni sun kara Allah ya kyauta sai kuma sakon Comrade Elias Yakubu Digawa daga jihar Bauchi Nigeria yace tawaga ta musamman daga kasashen Mali da Burkina Faso da Niger da ta ziyarci shugaban rundunar sojin Nigeria a Abuja domin karfafa dangantakar tsaro tsakanin kasashen hakan abu ne mai kyau muna fatan kulliya za ta biya kudin sabulu har da soso sai kuma sakon mu na gaba daga Isuhu Makeri Madatai da Magaram yace dan Allah kunika mana sakon mu zuwa ga masu hannu da shuni a lokacin da muke ciki na watan Ramadan wata mai alfarma wanda masu karamin karfi suke bukatar taimako in ka taimaka zaka sami ladan linkin balinkin kuma zaka sami ladan tamkar na mai azumin Allah ya ba mu ikon taimaka waɗanda ba su da shi
to madalla yanzu kuma ga tasirin azumin watan Ramadan
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu nine Alhaji Mutare Abududu nan birnin Kwani Tawa Niger to alhamdulillahi albarkacin wannan azumi na bana da Allah ya goda muna muna isha hankalin matasa da ƴan uwa musulmi duka baki daya amma shirtu matasa wannan azumi ya sa matasa kowa da wanda ke shaye-shaye da wanda ke doke-doke da wanda ke abubuwa daban-daban mutane sun kasance yanzu kowa yana sallah kowa ya kuwa masallaci wanda ma bai sallah yanzu zaka gani shi yana sallah to alhamdulillah gaskiya wannan azumi na bana mun gode mu Allah da irin hasken da Allah ya kawo muna cikin shi inda in ka diba ka gani matashin da bai sallah yanzu ka gan shi ya doki azumi lokacin sallah kuma da tafi da komai yana sallah kenan ka gani dan wajen wani aikin banza wani doke-doke wani shaye-shaye wani duk abubuwa wanda dai bai dace ba matasa da karfin Allah duk su sallah dinawa kuma muna fatan insha Allah Allah ya sa a ci gaba da ko da bayan Ramadan inda muka ga matasa nayi su rike haka nan alhamdulillah saboda matasa su ne manyan gobe gobe suke doka kasa kenan kaga matasa suka gyaru to alhamdulillah kasa za ta gyaruwa masha Allah
to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin mu na yanzu sai kuma can an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu wadda ta hada shirin ta kuma bada umarni da ma engineer mu Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe